نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري دكينا ريجزاكي وأن قرينا كانوا وأن يمتشينا لربا يو 27 gawatan Shawwal hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2018. A wannan darasi da muke yi na mako a cikin littafin nan mai suna Alwabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib, bashina bashaka wa rafi'ul kalim at-tayyib na al-imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 89 a cikin wannan littafi, bayan hutu da muka tafi na azumi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan mu, ubangiji ya fi mana kurakuranmu, ubangiji ya sa mu cikin yantattunsa. Za mu tashi al-faslul ashir, fasali na 10 fi azkari listiftah, dangane da zikirai na buɗe sallah. Yace fi sahihaini anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi istiftahihi, ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fada yayin bude sallar sa, allahumma ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bain al-mashriq wal-maghrib, yace ya allah ka nisanta tsakani na da laifuffuka na kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma, allahumma naqqini min khataayaya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas, Allah ka tsarkake ni ka tsabtace ni daga laifuffukana kamar yanda ake tsabtace farar taguwa ko farar tufa daga datti, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalj wal barad, ya Allah ka wanke mini laifuffukana ko ka wanke ni daga laifuffukana da ruwa da ainihin raba da kankara. Al-istiftah ana nufin bude addu'ar bude sallah ko zikirin bude sallah. Malamai da dama sun tafi akan cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da mutum yayi kabbara harama a sallah, sawun sallar farilla ce ko ta nafila, wannan zikirai da zamu karanta a wannan babi. Wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar wa sahabbansa, kuma sahabbansa suka koyar da al'umma, malamai suka yi bayanin sunniyarta. Daga cikin limaman nan guda hudu shahararru, limamai shahararru na fiqhu, Imam Abu Hanifa da ainihin al-Imam Shafi'i da Imam Ahmad, duk sun tafi akan cewa fadar wannan sunna ce, wato yana da kyau mutum ya faɗa in yayi haka yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik shi ya saba musu, inda yake ganin ba sunna bane faɗar haka. Uzurinsa hadisin da yayi magana akan wannan bai je masa ba, shi yasa ba za ka same shi ba a cikin littafinsa na Muwadda. Sannan kuma da wasu hadisai kamar hadisin Anas wanda Imam al-Bukhari da Muslim da waninsa suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan Abu Bakar da Umar ya ji su suna bude sallar su da alhamdulillahi rabbil alamin ce kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin suna bude sallar su da karanta alhamdulillahi rabbil alamin suka ce wannan yana nuna kenan babu wani abu da yake fada bayan kabbara harama sai alhamdulillahi rabbil alamin wato sai karatun fatiha to da wannan suka yi hujja kamar yanda suka yi hujja da shi wajen kore bismillah to wannan malamai sun tattauna nan da yawa saboda ruwayoyi ne da dama waɗanda suka zo musamman ita ruwayar Anas wanda ta zo da lafazi daban-daban a wani lafazin yace ban ji shi yana fadar wani bismillah ba sai alhamdulillahi rabbil alamin a wani guri yace kanu yusirruna bilhamdulillahi rabbil alamin yusirruna bi bismillahir rahmanir rahim suna fadar bismillah a asirce wanda wannan shine rajihi to zai fadi mutun zai fadi bismillah a asirce hadisin Anas baya kore cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zikiri kafin ya fara karatun shi yana magana ne akan da ya tashi fara karatun me ya fara da shi amma ba wai yana kore cewa gabanin karatun bai yi wani abu ba wannan hadisi na Abu Huraira yana tabbatar da wannan wani zamu karanta da kuma wasu hadisai waɗanda su ma suka zo da irin wannan shi yasa malamai suka tafi akan sunniyarsa an samu wasu daga cikin fuqaha saman fuqaha wal hanabila kamar Ibn Battah waɗanda suka tafi akan wajabcin du'a wal istiftah cewa wajibi ne to wannan shi ma kuskure ne babu abin da yake nuna wajabcinsa abin da yake nunawa shine sunna ne kamar yanda wasu daga cikin malaman malikiya su kuma suka zurfafa wajen kore shi har ma wasu suka ce bid'a ce to wannan duka kuskure ne da wanda zai ce bid'a ce da wanda zai ce wajibi ne shi wanda ya ce wajibi ne kamar Ibn Battah da wanda suka goyi bayan maganarsa suna cewa idan ka bar shi ma sallarka ba ta yi ba to amma ba haka bane sunna ne idan ka fade shi ka samu ladan dabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma dan baka fada ba ba a cewa sallar ka ba ta yi ba sallar ka ta yi ana fadar sa bayan kabbara harama ne mubasharatan bayan kai kabbara harama sai ka fada idan mutun ya zo liman ya riga ya fara sallah to zai fada tunda shi farkon sallar sa ne ba za a ce tun da liman ya riga ya shiga sallah ba shi ba zai fada ba zai fada amma da zai zo ya samu liman ya tafi ruku'u to kaga anan zai iya fada idan ya san zai riski ruku'un amma ya san ba zai riski ruku'un ba shikenan sai ya ruku'u idan ya tafi sujjada sannan ya tuna ko ya tafi ruku'u sai ya tuna bai fada ba to ba zai dawo ya ce zai fada ba shikenan mahallinsa ya kubuce masa domin mahallinsa shine kafin a yi ruku'u a tsaye amma idan har ka fara sallah kuma sai ka tuna shikenan sai dai ka yi hakuri sallah ta gaba amma dai wannan sallar ba za ka dawo ka ce to bari ka yi shi ba za ka wanda yake tambayar cewa in ya yi raka a farko ya tashi a ta biyu sai ya tuna zai yi ko ba zai yi ba ba zai yi ba sun da ya riga ya wuce gurin amma da za ka zo ka samu liman a raka'ar ƙarshe to kai da ka zo yanzu za ka fara sallah za ka iya yi saboda ita wannan raka'ar da za ka samu liman a cikinta ita ce ta farko a wajenka saboda ka kai yanzu za ka buɗe sallarka duk da cewa liman ya riga ya yi gaba amma kai lokacin da ka zo kai kabbara harama lokacin ne ka buɗe sallarka to za ka iya faɗar du'awul istiftah du'awul istiftah yana da sigogi da suka zo daban-daban waɗanda za mu ga wasu daga ciki a cikin wannan littafi wasu sun inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu ba su inganta ba wasu sun inganta zuwa ga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar addu'a ta uku da za mu karanta a cikin wannan littafi ta inganta ne zuwa ga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar da Imam Muslim ya fitar da ita idan ka tashi fada ɗaya za ka fada baya daga cikin sunna ka ce za ka haɗa biyu ko uku ka faɗa a lokaci ɗaya don wani zai iya cewa to tunda kala-kala ne don me ba zan iya haɗa kala biyu ko uku ba ya zo daga wasu malamai musamman malaman Shafi'iyya cewa zaka iya hada guda biyu a lokaci daya musamman abin at-tasbih wat-tawjih abin wannan subhanakallahumma wa bihamdik da zamu karanta da kuma at-wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ard wanda za ta zo nan gaba hadisin Ali ibn Abi Talib an samu su daga cikin malaman Shafi'iyya suna bada fatawar cewa a hada suna ganin hadawar ma yafi to amma wannan khilafus sunna ya saba wa sunna domin babu wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ruwaito waɗannan azkar din a hade inda a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya na hada su to ya za a ce sahabin ya ji ɗayan bai ji ɗayan ba sai dai ya ruwaita ɗaya kowa sai dai ya ruwaita ɗaya inda a ce yana hada biyu kaga wanda ya ruwaita na biyu ya kamata ya ruwaita na farko ko ya ruwaita na farko ya kamata a ce ya fade su gaba ɗaya to amma kowanne zamu je yana fadar kwade ne wanda yake nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin yana fadar wato yana fadar guda ɗaya ne sai dai kawai yana wato bambantawa yana sassabawa idan wata sallar yayi wannan wata sallar yayi wani daban wanda yana daga cikin abin da zai kara wa mutum tadabburin abin da yake fada idan ya saba fadar wani abu guda ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk ya zama ya bu bakin sa to zai rika fada ma ba tare da yana tadabburin abin da yake fada ba kila sai ya fada ma bai ma san ya fada ba saboda ya riga ya bi harshen ya saba gudana akan harshen amma ya saba caccanzawa to duk sanda yazo zai canza to zai zama yana fadake don haka wannan zai sa yafi halarto da kalmomin da yake furtawa wanda wannan yana da tasiri sosai a babin zikiri kamar yadda muka sha fada halarto da kalmomin da bakinka yake furtawa zuciyarka ta zantana wato hararo waɗannan kalmomi wannan yana taimakawa wajen tadabburin waɗannan azkar din da kuma kudirce ma'anonin da suke dake cikin su wannan hadisi da ya kawo mana na farko hadisin Abu Huraira ne da bai ambaci wanda ya ruwaito hadisin ba amma hadisin Abu Huraira ne shine yake cewa ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yayi sallah Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga yayi shiru kafin ya fara karatu sai yace bi abi wa ummi ya rasulullah yace da mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya manzon Allah ma hadhihi al-iskata wace wani irin shiru ne kake yi haka yace naga idan an kai kabbara sai ka dan yi shiru hunai hatan ko hunayyatan ka dan yi shiru kadan me kake fada ne ma za ta kulu me kake fada ne yana daga cikin abinda malamai suka yi hujja da shi akan cewa ba a hada waɗannan azkar din gaba daya a yi su a lokaci guda fadar Abu Huraira da yace sai in ga ka dan yi shiru kadan inda ce yana yin su da yawa ba zai ce kadan ba wanda yake nuna cewa abinda yake yi a lokacin ba mai tsawo bane yake cewa me yake kake yin dan shiru kadan me kake fada lalle ya fahimci Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu yake fada ta yaya ya gane shin ya daga murya ne ya ji alamar cewa yana fadar wani abu ko ku a'a akwai alamar da ya gane cewa Annabi yana fadar wani abu na farko dai yayi shiru da ya shiru zai ga motsin habarsa kamar yadda suke gane sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam da motsawar habarsa da motsa gemunsa za su ga gemunsa yana motsi sai su gane cewa karatu yake yi kunna na arifu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi tirabi lihiyatihi da motsawar gemunsa da yake nuna maka in ana karatu ba kawai it ake yi ba mutum ya rika saka abin a zuciyarsa yace karatu yake yi dan da yawa daga cikin masu sallah a sirce ba sa karatun sallar sai mutum yayi zugum ba ka ga alamar yana wani abu amma wace ai a zuciyarsa yake to ba ce akai ai zuciya ba sai bakinka ya motsa wannan da zaka ka kawo a zuciya sake sunan shi ba karatu ba kana ta sake ne na'am saboda haka musamman mata sun fi wannan waswasin galibi da yake su ba sa bayyana karatu fil galib ba wace aka kasa bayyana din ba amma dai sun riga sun gamsarwa da kansu cewa ba za su bayyana din ba to bai da ka iya da su to alal aqalla su rika motsa bakin su mana wannan shi yake nuna ana karatu ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka motsa harshen ka da shi don kai gaggawa wajen karanta shi lokacin da Allah yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama idan ana masa wahayi ya daina bibiyar mala'ika jibrilu wajen wahayin ran ya ce kada wani abu ya kubuce masa ko kai ya manta to kaga sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanak wanda yake nuna sai da harakatul lisan alqira'a la takunu illa bi harakatil lisan ana buƙatar ya zama harshen ka yana motsawa a ga habakka tana motsi to Abu Huraira zai ga wannan alamar yayin da yake bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana motsa bakinsa amma bai san me yake fada ba sai ya ce me kake fada ne ya rasulullah Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ga abin da yake fada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib ya Allah ka nesanta tsakani na da kurakuraina kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma wato kamar yanda gabas da yamma take da nisa nisan tazarar da take tsakanin gabas da yamma ya ubangiji ka sanya tsakani na da laifuffuka na ka sanya irin wannan tazara tsakani na da laifuffuka na al-muba'ada anan asalin muba'ada haqiqatul muba'ada tana kasancewa ne fi zaman aw al-makan a ce lokaci yayi an samu tazara ta lokaci ko an samu tazara ta mahalli ta wuri amma anan an yi amfani da tazara tsakanin mutum da laifuffukansa ya nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe masa abin da yayi ya kuma kiyaye shi daga wanda bai yi ba ya yafe masa wanda ya riga ya wuce sannan kuma abin da bai yi ba nan gaba ubangiji ya tsare shi ya katange shi ya kare shi kai ya fada cikin wannan shi dai ake nufi wato al-mahu wasu fassara shi da al-mahu wato shine Allah ya share masa waɗannan kurakuran ya kuma tsare shi daga waɗannan laifuffukan ya kuma tsare shi daga waɗanda nan gaba zai shiga cikin su ko zai fuskance su sannan yace Allahumma naqqini min khataayaaya ya Allah ka tsarkake ni ko ka tsaftace ni daga laifuffuka na kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farar tufa daga datti daga dauda an yi ambaci farar tufa anan saboda farar tufa ta fi bayyana datti ya fi bayyana a farar tufa ko ya yake ko dan kadan ne to in mutum ya zo wanke shi tabbas zai san inda yake zai san anan gurin akwai datti don haka sai ya wanke shi shi yasa sai ya wanke tufarsa kaga fara ta yi kal tana haske saboda dattin yana ganin dattin in ya wanke ga bai fita ba zai sake wankewa sabanin idan ya kasance rigar ba fara ba ce tana da kala to wani dattin yana jiki amma ba zai san da shi ba saboda haka ba zai wanke ba ko kuma ba zai tsananta wajen wankin ba kamar yadda zai tsananta wajen wanke farar tufarsa idan mutum ya kai wankinsa gurin masu wanki to yakan so in fararen ka ne gansu kalkal yadda ya zamana mai wankin nan bai yi wankin kirki ba to zai gane amma wataƙila inda baƙaƙen kaya ya kai to taƙila sai ya tsoma su cikin ruwa ya goge ya kawo masa ya biya shi bai fahimci cewa bai wanke su ba tunda ba zai ga dattin a zahiri ba to saboda ka su fararen tufafi an fi kaiwa matuƙa wajen wanke su shi yasa zaka ga hatta otel gado an fi amfani da fararen abin nan zanin gado saboda shine zaka tabbatar cewa akwai tsafta amma inda za a sa kala to ba lalle ka nutsu ba amma ka ga fari ka gan shi kal to zaka yadda cewa eh wannan wankakke ne to wannan shine hikimar da sa suke yin wannan to yace ubangiji subhanahu wataala ya wanke shi kamar yadda ake wanke farar tufa wato a wanke shi tas ya fita kalkal daga dukkan wasu kurakuransa ko laifuffukansa sannan ya sake cewa Allahumma ghsilni min khataayaaya bil maa'i wath thalji wal barr ya Allah ka wanke ni daga laifuffukana da ruwa da kankara da kankara ko da raba da kankara waɗannan abubuwa duk daga sama suke ruwa asalinsa daga sama ne wa anzalna minas samai ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama haka nan raba da take sauka ita ma daga sama ne haka nan kankara to kasance wasu daga sama ne wanda yana nuna maka cewa tsarkaka ne don haka abu mai tsarki a tsarkake abu da shi yafi akan ai wanda ba ai ba tabbatar da mai tsarki bane don haka a wanke ni da abin da yake mai tsarki ne mai tsarkakewa wanda shi karan kansa tsarkakakke ne to ya ubangiji ka tsarkake ni da irin sa anan ba wai ana nufin ai amfani da ruwan wajen wanke masa laifuffukansa ba a'a wannan tashbihi ake kiransa kwatance
na'am
wato yadda ake amfani da ruwa ruwa mai tsarki wajen a kawar da datti da dauda da kazanta to ya ubangiji ni ma ka kawar min da dauda ta da kazanta ta ta laifuffuka to shi yasa sai aka ambaci abu uku kuma ya ambaci abu uku dan ya nuna mubalaga wato akai matuka wajen tsaftace ni ba ma da abu guda ɗaya ba ayi amfani da abubuwa da suke tsaftace jiki ko suke tsaftace kazanta har guda uku ayi da kaza ayi da kaza ayi da kaza wannan duk yana so ne ya samu cikakkiyar tsaftacewa da tsarkakewa daga laifukansa saboda kai ke wannan addu'a sallah mai sallah munajati yake da ubangijinsa wanda zai yi munajati da ubangijinsa to ya kamata ya shiga fadar ubangijinsa a cikin tsafta ya samu tsarki na zahiri da na baɗi ya samu tsarki na zahiri shi yasa za a ce ya yi tsarki ya yi alwala sannan ya samu tsarki na baɗini ya zama na ya tsaftace zuciyarsa daga dattin da yake cikinta wanda zai yi sallah ana so ya yi sallah da tufafi masu tsafta khudhu zinatakum inda kulli masjid ku yi ado lokacin kowace sallah wato ku shiga sallah da kaya masu kyau sannan ana so ya yi sallah a guri mai tsarki kai sallah gurin da najasa yake da take in yayi sallah gurin da najasa take yana sane to a gurin jumhur bai da sallah to haka nan ana buƙatar sa yayi tsarki idan ya zan ba yayi bawali ko ya ga ito yayi tsarki sannan yayi alwala ita kanta alwala din tsarkake shi take za ta tsarkake shi daga laifuffukansa ma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kowane dugon ruwa da zai sauka daga jikin mai alwala to yana zubani da laifukansa laifukansa na tsiyayewa har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwatancen wanda zai rika salloli biyar wajen tsaftace kansa daga laifukansa da kurakuransa kamar mutumin da yake wanka sau biyar a kullun shi wanda yake da wani tafki a kofar gidansa kullun zai zo ya shiga ciki ya wanka har sau biyar Annabi ce kuna zaton cewa akwai abin da zai yi saura na datti a cikinsa sabai suka ce a aiki to haka sallah take saboda duk alwalar da za ka yi to kurakuranka suna zubewa ne daga wannan laifukan suna zuba daga wannan ruwan alwala din sannan yayin da zaka tafi kana tafiya zuwa masallaci idan ka daga kafa Allah ya baka lada idan ka aje Allah kan kabe maka laifinka har ka je masallaci a cikin wannan falalar kake sannan in ka shiga sallah ita kanta sallah tana kankare maka laifukanka shi yasa Abu Nasr Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafinsa Ta'zim Qadar as-Salah ya rawaito daga Umar dan Abdul Aziz yake cewa alwala tana kankare laifuffuka da yawa sannan tafiya zuwa sallah shi ma yana kankare laifuka da yawa sannan ita sallar ta fi komai kankare laifuffuka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wa al-jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibat al-kaba'ir صلوا لي بير ده صلر جمعة زوا وتا جمعة ده رمضان زوا ونا رمضان سنا كان كري ليففكا ده أكيس أكن كانوا قواني إذا أني سنشمين يمن يليففكا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن كني سنشمين يمن يليففكا ده أكا هنكو تو ليففكا مقنانا ده سيما شاري مكسو سيما كان كري مكسو الله سبحانه وتعالى ينتهى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فطيب دسلا فرق رانا دكرشنتا دداليكما وتسلى الأزهر دالعسر دمغربة دإشاء دأصبح الله سبحانه وتعالى تو أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن الحسنات يذهبن السيئات للي كاوا وان أيوكا سنا كنكري سنا تفير دمونانا لوكا تشندا وانا سهابا النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي يا رسول الله ناس باتي ما تدبا تاوبا yayi laifi abin ya dame shi wannan shine bambancin rayuwar sahabbai da irin tamu a yau dayan su in yayi laifi hankalin sa tashi yake ya kasa zaune ya kasa tsaye yana neman me zai yi Allah ya yafe masa wannan laifin ba zuwa kawai yake kwanta ce Allah gafurur rahim ba gobe kuma komawa saboda haka anan ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah imma haddi ake wato imma kashe mutum ake shi da ya ka kansa yanzu a kashe shi in yanke wani abu ake na jiki a yanke masa na'am tunda bai san abin da annabi zai ce ai masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi da kai muka yi sallah yace eh ya rasulullahi tare muka yi sallah din annabi ya ce to je ka innal hasanatu yuzhibna sayyi'at yace ya rasulullahi wannan nawa ne ni kadai ko da kowa da kowa annabi ya ce kowa ma dan me kai kadai anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci da gaske wannan mutum tuba ya zo yi na'am tuba ya zo yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa zuciyar shi ta yi nadama ya karaya wanda wannan shine matakin farko na tuba mutum yayi nadama hankalinsa ya tashi akan abin da yayi a baya saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa Allah ya karbi tubansa kuma wannan sallar da yayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam za ta fiyar masa da wannan laifin da yayi to saboda haka ake son mutumin da zai shiga sallah bayan ya yi tsarki na zahiri ya tsaftace jikinsa a zahiri to ba dinsa ma ya shiga yana tsaftsaf saboda zai shiga fadar ubangiji zai shiga ganawa da ubangiji saboda kai me sallah yake addu'a ubangiji subhanahu wataala ya sa tazara mai nisa tsakanin sa da laifukan sa ma'ana ubangiji ya share masa wadannan laifuffuka ya kuma wanke shi da ruwa saboda zanubai wuta ce zanubai wuta ne da take koda zuciya saboda ka babu abin da zai kashe wannan wuta din sai tuba zuwa ga Allah da kuma neman gafarar ubangiji shine ruwan da za a yayyafa ba wannan wutar da take cikin zuciya ta kone shi yasa zo daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud arwato shi marfu'i cikin al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani da al-Mu'jam al-Saghir amma hadisi ne mauqufi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa tahtariquna fa idha sallaitum adh-dhuhra ghasalatha ثم تحترقون وإذا سليتم العصر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون وإذا سليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون وتحترقون وإذا سليتم العشاء غسلتها ثم تحترقون وتحترقون وإذا سليتم الصبح غسلتها كنا قوني واد الذنوبين قونا أما كنزو كن يسلر أزهر sai ta wanke wannan zanubban wato wannan sallar sai ta kawar da wannan zanubban da suke zukatan ku sannan ku kuma konewa da kun zo kun yi azhar al-asr ta kona wannan zanubban ko ta kawar da wannan zanubban sannan ku kuma konewa sannan idan kuka zo kuka yi sallar magriba haka in kuka yi sallar isha'i in kuka yi sallar azhar saboda ka zunubai wuta ce da take kona zuciya abinda ke kashe wannan wutan shine tuba da istighfari haka yana daga cikin hikima ta a ambaci ruwa anan a ambaci alma a ambaci athalj a ambaci albarat a ce ruwa a ce raba a ce kankara domin a samu abin da tabbas zai kashe wannan wuta wacce take zunubi ya haifar da ita a cikin zuciya saboda wannan yana daga cikin lutufin Ubangiji subhanahu wataala da ya shar'anta musu irin waɗannan abubuwa domin yanzan bayin sun samu hanyar da za su kusanci Ubangijin subhanahu wataala su samu kusanci da shi kuma wannan shi yake tabbatar maka da cewa Ubangiji subhanahu wataala Rahman ne mai rahama ne ga bayinsa duk hanyoyin da za su samu rahamarsa su yake nuna musu Ubangiji subhanahu wataala yana ta kiran su ne su zo su shiga aljanna wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala tausayi amma duk da haka sai an samu wanda za su shiga wutar duk da wannan hanyoyi da Ubangiji yake bude bayansa na su zo su dawo gare shi ko me suka yi kas su tsammaci cewa zai zubar da su indai har za su nemi gafararsa zai yafe musu to amma duk da haka dan adam sai ya shiga wuta wadannan abubuwa duk ba za su sa dan adam ya kuta ba dan ba ma sai ya saurara ba san da ake fada masa wani ma zai duk gabata lokaci ne a rika gaya masa wannan a kyale shi kawai saboda ba shedan ya riga ya kirawo shi zuwa ga tafarkin sa don haka sai ya ansa na shedan ba zai ansa na Allah ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abu Huraira cewa ga abin da yake fada yana roƙon Allah ya nisanta tsakaninsa da laifuffukansa kamar yadda yake nisanta tsakaninsa da samai da nisanta tsakanin gabas da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe masa ko bai ma in yayi ko bai yi ba Allah ya yafe masa ubangiji baya tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wani laifi Allah ya gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar in ma ya taba yi to Allah ya yafe in ma nan gaba zai yi to Allah ya riga ya yafe to amma kuma gashi yana yin wannan addu'ar ba dan komai dan ya koya mana idan har shi zai yi wannan addu'ar ya rika cewa ya ubangiji ka nisanta tsakani na da laifukana wanda Allah ya ce ya yafe masa inda ma yayi laifin to an yafe masa to ina ga mu kullun cikin laifi muke muna laifi bil laili wan nahar haka mu ne muka fi cancanta da irin wannan addu'a mu ya kamata mu rika roƙon Allah yayi mana wannan yafiya shi yasa wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a ba wai dan kankin kansa ba dan karan kansa ba sai dan ya karantar da al'ummarsa sai dai ya nuna musu cewa su ya kamata su yi wannan addu'ar to annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan kuma a nan za mu ga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yadda ya sa ido yana ta kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake yin sallarsa wanda yake nuna maka yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama masu kwakwa wajen bibiyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan su sanya ya za su bauta wa Allah Abu Huraira yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kwakwa yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace na sani Abu Huraira kai zaka riga kowa wannan tambayar saboda yadda na san ka da bin wato kwadayin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai haka Abu Huraira yana wannan kuma wannan ba Abu Huraira ya kadaita da shi ba duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke suna bibiyar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi domin su ma su dabbaka su ma su yi abinda yake yi na lada su ma su yi su samu lada abinda yake yi dan ya samu rahamar ubangiji dan ubangiji ya gafarta masa su ma su yi wannan shine dabi'a wato ita ce dabi'ar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya suna da wannan hirsi shi yasa zamu ga cewa babu wani abu da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba su roito mana ba komai da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam sun sanar da mu sun gaya mana yadda yake bacci sun gaya mana yadda yake tashi daga bacci sun gaya mana yadda yake mu'amala da iyalansa sun gaya mana yadda yake zama a majalisinsa yadda yake magana yadda yake dariya yadda yake cin abinci yadda yake yin ibada yadda yake mu'amala da masoyansa yadda yake mu'amala da makiyansa yadda yake tafiye-tafiyansa yadda yake tafiyarsa ya yake yin ta in ya tashi zama ya yake zama babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gaya mana ga yadda yake yi ba wannan me yake nuna mana yadda suka kafa masa ido idan suna bin shi wato sai sun ga komai nashi saboda haka suka kiyaye mana dukkan wani faɗi tashi na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam da ainihin aka kiyaye rayuwarsa tun daga tasowarsa har komawarsa ga Allah irin yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu nashi da ba a rubuta ba komai nashi wani abin da ya ta'allaka da shi da iyalinsa ma a cikin gidansa sai an bi iyalansa da tambaya sai sun faɗa sai kaza muke yi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi kaza yayi bawali an ce ga yadda yi ya zaga banga an ce ga yadda yi komai nashi wannan shi yake nuna maka girman sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko aka kiyaye rayuwarsa kamar yadda aka kiyaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi na'am yanzu mabiya annabi Isa alaihi salam ba za su taba baka wato rayuwa ta annabi Isa tun yana karami ba yaya taso yaya girma ba za ka samu wannan ba sai a gaya maka abubuwan da aka samu lokacin da ya fara wa'azi da kuma tangarda da ya samu da sarakunan Rumawa wannan shine abin da za a dan baka shi ma sai daga baya aka samu aka rubuta amma annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwarsa har zuwa renansa haka zaka ga komai nashi a rubuce ba ko ba dan komai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban da sauran annabawa ba wai wajen kasancewarsa shine jagora ba kadai a'a kasancewarsa shine khatamul anbiya khatamur rasulillah bayan sa babu wani manzo da za a aiko don haka ya kamata sirarsa ko ya wajaba ma sirarsa ta zama tana nan duk wani jil duk wani tsare ku da za su zo su sami annabi sallallahu alaihi wasallam kamar suna ganin sa saboda ba wani annabi da zan aiko ya share nashi tashi annabtar ko tashi da awar sauran annaba ba haka bane kowane annabi ya tafi wani annabi ne zai zo da ya zo kuma shine zai jaddada abinda wancan annabin ya bari aka manta in ya tafi kuma wani ya zo haka aka yi ta yi shi yasa kowane annabi dan ya tafi an manta abinda yake ya zo da shi to wani annabin ai zai bayyana sai a sani to amma annabi sallallahu alaihi wasallam daga kansa ba za a ƙara aiko wani annabi ba to shi kuma Allah subhanahu wataala ya sanya addininsa shi za a yi to tunda shi za a yi ya kamata ya tsare mana addinin mu da za mu zo daga ƙarshe yanzu kai da ba dan an tsare wannan abu na annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu sai za ka sani ba amma har gobe in kana son ka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah za ka sani in ka ga mutum bai sani ba shi ya ga dama ba kada uzuri ka ce to ni da ban yi zamani da manzon Allah ba ya zan sani a za a ce an ce ma annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni ai ni ban gan shi ba a yanzu da ake samun waɗanda suke wa musulunci shakiyanci a cikin ƴaƴan musulmin za a samu wanda zai faɗi haka ce ku yi sallah kamar yadda annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina sallah ce to kai ka gan shi wani zai ce to kai ka ganshi ne saboda me saboda bai san darajar annabin ba
na'am
annabi ne da Allah zai tsare rayuwarsa har Allah ya naka kasa saboda ka in kana so ka ganshi zaka ganshi
na'am
saboda ka annabi yana yin haji yana khudu anni manasikah ku koyi aikin hajjin ku daga wajena Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku koya daga wajena waɗanda za su zo bayan ku su koya daga wajen ku saboda ka wannan shi ne silsilar isnadi yawa ne muke cewa babu wata al'umma babu wani annabi da yake da isnadi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zaka ce akwai isnadin maganar sa daga kan mai maganar har zuwa kan annabi wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani sai manzo Allah shi kadai Allah ya kebanta da wannan saboda ka isnadi khassisa ce ta wannan al'umma banda wannan al'umma babu wata al'ummar da take da isnadi shi yasa maganganun annabawansu suka babbace suka gaureye da karirai saboda babu isnadin da zaka itantance gaskiya ne ko ba gaskiya bane to amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya masa wannan gatan saboda addinin sa addini ne da ba zai yanke ba saboda ka sai zamana duk maganganunan da muke yi ai da isnadi kowanne shi yasa zaka ji malami sun ce ya inganta bai inganta ba ba wai kawai da molan ka ake fada ba kakka dauka kawai mutun ne yake shakar iska yace ya inganta in ya shake iska yace bai inganta ba haka bane da ilimi ake fada saboda wanda zai ce maka bai inganta ba inda ilimi ya fada ka tambaye shi zai ga maka dalili inda kai ya fada to shine zai rasa me zai gaya maka yace ni dai kawai ni naji bai mun ba ka sa kawai ni naji ni bai shiga kaina ba da ko wanda suke so a maida hadisan manzo Allah haka kawai in bai shiga kansa ba ya jefar in ya shiga kansa ya dauka yace ni gaskiya wannan magana ni ba ta kama hankali na ba hankalinka ina ba wannan alama ce ta duki baka da hankali in kana da hankali za ta kama shi wannan hadisi na Abu Huraira shine asahhu ma warada fi hadha al-bab shine mafi ingancin hadisi a babin askarul istiftah shine yafi kowanne inganci daga cikin waɗanda zamu karanta duka hadisi na gaba shine hadisin Jubair ibn Mut'im shi fi sunan Abi Dawud an Jubair ibn Mut'im annahu ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه جبير ابن مطعم يكي ويا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تشي الله أكبر كبيرة وتوجن بود سلة يا جنش يا بار سلة sai ya je yana fadar wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ya fadi wannan sau uku a wata ruwayar Allahu akbar kabira thalathan walhamdulillahi kathiran thalathan wa subhanallahi bukratan wa asila thalathan wato kamar ya rarraba su kenan cha Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أولا الرواد كي قبام تتشي تفي شهرة يا فتيس قباء ليس وأكو شاء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا سيساكي ميميتا سيساكي ميميتا هسا وأكو sannan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi Allahu akbar kabira Allah shine mafi girma wanda girman sa ya kasaita wanda girman sa ya kai matuka walhamdulillahi kathira kuma yabo da godiya da dukkan wani nau'i na kirari ya tabbata ga Allah da yawa وسبحان الله كما تركيا تبتغى الله بكرة وأصيلة سافد يما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نيمن تري دا الله دا شيطان لأنني من نفخه دا بوسرسا كو دا جرمان كنسا ونفسه دا بوسرسا وهمزه دا وسواسنسا. قال شيمي رواية وانا با چكين حديث بني با كما مغانر صحابي بچي مغانر عمرو ابن مراج shi wanda ya rawaito hadisin Amr ibn Murrah yake cewa nafsuhu, abinda ake nufi da nafsihi, nafsuhu ana nufin ash-shi'r, wato waƙarsa, waƙar shedan, wa nafkhuhu ana nufin al-kibr, girman kan shedan, wa hamzuhu ana nufin al-mauta, mutuwar shedan, wato mutum yayi mutuwa ba bisa hanyar Allah ba, ita ce mutuwar shedan al-mauta, يعني موتة الشيطان. همزة الهمز ينزل على وسواسي. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. همزات الشياطين شيني وسواس شيطان. من الشيطان زي زورك أساق أو متن. وأنا بيداتي بقى. شيني همزات. والنبي صلى الله عليه وسلم an rawaito wannan hadisi daga gare shi. Wannan hadisi kamar yadda yace Abu Dawud ya rawaito shi. Akwai Abu Dawud at-Tayalisi wanda ya girme shi, wannan Abu Dawud shi ma ya rawaito hadisin. Sannan Abu Dawud mai Muslim mai Sunan ya rawaito shi, Ibn Majah, Ibn Khuzaima duk sun rawaito shi. Sai dai isnadin sa yana da illa. Isnadin wannan hadisi yana da rauni saboda ya biyo ta hanyar dukkan marwaitan sanannu ne. Sai mutum daya shine Asim Al-Anazi, Asim Al-Anazi wanda shine ya rawaita hadisin daga Jubair, daga Nafi ibn Jubair, daga shi kuma Jubair ibn Mut'im. Shi wannan Asim Al-Anazi ba a san wane ne ba, ba a san shi ba, mutumin Kufa ne kamar da Ibn Hibban yake fada, amma ba a san komai dangane da ilimin sa ba da kulawarsa wajen haddace hadisai, saboda majhul ne. A wani guri an zo da su, ya zo da sunaye daban-daban, wani guri ace Asim, wani guri ace Abbad ibn Asim, wanda yake nuna cewa ba shahararren mutum bane, shi yasa ma sunan nasa yanzan an kasa kiyaye shi. To amma hadisin yana da hanyoyi daban-daban, yana da shawahid da suka zo. Akwai ruwayar Abdullahi dan Mas'ud a cikin Sunan Ibn Majah, wanda ita ma tana da illa domin a cikin sanadinta akwai Ata ibn Sa'id wanda ya yi ikhtilati. Akwai ruwayar Abu Umama wanda tana cikin Musnad Imam Ahmad da kuma Sunan Ibn Majah, wanda ita ma a cikinta akwai rawi majhul. To amma waɗannan ruwayoyi, waɗannan hanyoyi gaba ɗaya aka haɗa su, shine ake samun hadisi hasan li ghairi. Shi yasa wasu daga cikin malamai suka hassana shi, kamar Ibn Hajar a cikin littafin sa Nataijul Afkar ya ce hadisin hasan ne. Haka nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Irwaul Ghalil shi ma ya hasana hadisin. To kaga wannan nau'i na biyu na abinda mutum zai iya faɗa lokacin da ya zo shiga sallah, ya faɗi wannan Allahu Akbar kabira har zuwa ƙarshe. Nau'i na uku shi ne cewa fi sunan al-arba'a an Aisha wa Abi Sa'id wa ghayrihima anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha iftataha as-salata qala subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. A cikin sunan al-arba'a binnan littafan sunan guda hudu sune Jami'u at-Tirmidhi da Sunan Ibn Majah, sannan da Sunan Nisa'i al-Kubra ya fitar da hadisin, da Abu Dawud Sunan Nisa'i al-Mujtaba ya fitar da hadisin, haka na Abu Dawud ya fitar da hadisin. An Aisha wa Abi Sa'id, daga Aisha da Abu Sa'id wa ghairihima da waninsu, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama kana idha istaftaha as-salata, ya kasance idan ya bude sallah ko zai bude sallah, qala sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika, sarki ya tabbata gare ka Allah tare da gode maka wa tabarakasmuka albarkatun sunayenka sun yawaita wa ta'ala jadduka girmanka ya daukaka wala ilaha gairuka babu wani abun bauta sai kai wannan hadisi kamar da yace waɗannan malamai guda hudu sun ruwaito shi Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Khuzaima da Baihaqi da Tahawi sun ruwaito shi daga hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha amma a cikin sanadin sa akwai wani da ake kira Haritha Ibn Muhammad wanda shi kansa Tirmidhi da ya ruwaito hadisin ya raunana shi da wannan Haritha din yace qad tukullima fihi min qibali hifzihi an soki shi haddar shi wannan Haritha Ibn Muhammad a cikin sanadin saka wannan sanadin yaza yana da rauni haka ne Ibn Khuzaima shi ma da ya ruwaito shi ya illanta shi da shi wannan Haritha din akwai wata hanyar daban da aka ruwaito shi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma hanya ce wacce tana da rauni Abu Dawud ne ya fitar da shi da Daraqutni da kuma Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra Abu Dawud ya yi bayanin illar hadisin wato raunin sa hadisin Abu Sa'id Al-Khudri yana cikin Jami'u Tirmidhi da Sunan na Abi Dawud da Sunan An-Nasa'i da kuma Sunan Ibn Majah hadisin Abu Sa'id Al-Khudri ya fi hadisin Aisha shahara a wannan babin kamar yadda Tirmidhi yake faɗa amma shi kansa hadisin akwai magana a cikin isnadin sa shi yasa Imam Ahmad ya raunana shi Imam Ahmad yana cewa la yasihu hadhal hadith hadisin Abu Sa'id Al-Khudri kamar yadda Tirmidhi ya nakalto maganar Imam Ahmad haka nan tana cikin littafin Masail al-Imam Ahmad na riwayar ɗansa Abdullahi haka nan Abu Dawud shi ma ya illanta hadisin wannan riwayar Abu Sa'id Al-Khudri da cewa riwaya ce mursala Ibn Hajar a cikin littafin Nata'ij al-Afkar ya ce hadisin hasan ne bi shawahidi hanyoyinsa da yazo zai iya zama hasan wasu sun hassana shi amma da yawa daga cikin magabata suna illanta duka hadisin sai dai al-Uqayli yana cewa an ruwaito wannan hadisin ta wasu hanyoyi masu kyau wanda shine yasa wasu daga cikin malamai kamar shi Ibn Hajar da Nasiruddin al-Albani dusun hassana hadisin ce hadisi ne hasan saboda an ruwaito shi daga jama'a da daban-daban daga na sahabbai ana yace wa huwa fi sahih muslim an umar mawqufun alayhi hadisin akwai shi cikin sahih muslim amma daga sayyidina umar wato maganar sayyidina umar bai daga ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to yacin maganganun sahabbai ko aikin sahabbai a cikin sallah malamai suna daukan shi daga cikin abin da suka gani daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko suka ruwaito don ba za su zo su yi karin wani abu a cikin sallah ba tare da sun samu wato wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma sayyidina umar shi yasa zamu ga tahiyarsa tahiyar da ta wanda muke yi ta fi shahara zamu ga riwayar umar ce ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda yake koyar da ita akan minbari ba tare da an samu wani sahabi ya masa inkari ba saboda haka shi kansa isnadin muslim akwai inqita a ciki amma inqita ne da za a iya jure masa saboda haka hadisin muna iya cewa hadisi ne hasan bi shawahidihi saboda haka shi ma za a iya fadar sa lokacin da aka zo bude sallah galibi ma mutane sun fi kiyaye shi duk da cewa hadisin farko shi yafi inganci shi zaka ga babu magana akan sa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib har zuwa karshe shi yafi inganci akan sauran ruwayoyin da za su zo amma su kansu sun inganta ta wasu hanyoyi kowanne aka yi yayi akwai hadisin Ali radiyallahu ta'ala anhu mai tsawo wanda shi za mu shiga karatunsa insha Allah kuma shi ma mu ji a ina ake yin wannan addu'ar ana yin ta a farkon sallar